safar hijra annabi sallallahu alaihi wasallam ta 433 wadda ta yi daidai da ranar 5 ga watan 1 na shekara ta 2012 ta miladiya 13 da 13. Na'am, afwan. Zamu tashi darasi na 73 a cikin karatunmu da muke yi na al-iziya a cikin babi na 6, wato babin al-hajj, shafi na 177 kenan a cikin wanda suke duba littafin. Mun yi darasi na farko a cikin babin haji, wanda muke bayani akan sharuɗan aikin haji, sharuɗan wajibcin yin haji da kuma sharuɗan inganci. Yanzu za mu shiga wato al-arkan, rukunnan aikin haji. Yace malam yace walahu arba'atu arkan, haji yana da rukunnai guda hudu. Ar-rukun shine abinda bihi tatimmu mahiyatu shay, abinda hakikanin abu da shi take tabbata, idan babu shi babu wannan abu. Saboda haka rukuni shine abinda yake dole sai da shi ba za a iya gyara, ba za a iya yin wani abu wanda zai zamanto a maimakon rukuni ba. Kamar a cikin sallah farillai kenan, kamar kabbara harama, idan mutum bai yi ba, babu zancen sallah ta yi, babu ba za a yi mata sujada ba, ba za a iya gyara ta ba, sai dai dole sallar ta ɓaci sai ta dawo ka yi kabbara harama. To abin da ake nufi da rukuni kenan, abinda shine abinda yake da shine wato hakikanin abinda aka sifanta rukunin cewa rukuni ne nasa, da shine yake tabbata. Yace to hajji yana da rukunai guda hudu. Al-awwal, rukuni na farko, al-ihram, wato shiga cikin ihrami, ay ad-dukhul fil haram, wato ad-dukhul fi halati al-ihram, shiga cikin hali na wato ihrami, wato shiga ciki na halin da mutum zai haramta ma kansa dukkan waɗansu abubuwa da yake yi waɗanda bai halatta yi su a cikin ihrami ba. Shi yasa aka kira shi da al-ihram, daga haramci. Wato mutum zai haramta ma kansa abubuwan da ba su halatta ya yi su a cikin ihrami ba. To ma'anar ihram kenan, ai in ka ce ahrama, ai dakhala fi, wato dakhala fil haram, ya shiga cikin halin ihrami. Kamar yanda ne wato ana shi sigan af'ala yana zuwa a larabci da wannan ma'ana, kamar ana cewa athama idza dakhala tihama, idan ya shiga wato tihama shine kudancin, wato Makka da kudancinta, kace an jada idan ya shiga Najd, wato shine wato a gabashin Makka, da abin da yayi wato tun daga Najd har ya zuwa ga al-Iraq da sauransu. Kuma ana cewa wato adha idza dakhala fi waqti adh-dhuha, yayin da ya shiga lokacin walaha. To af'ala tana zuwa da wannan ma'ana. Saboda haka ma'anan ahrama, wanda daga shine aka samu al-ihram, ai shine shiga cikin halin ihrami. Waɗansu sukan yi ta'biri da shi da niyya, amma niyya ta haji, abinda ake nufi da niyyar haji, shiga cikin aikin haji din. Dan mutum zai iya cewa ai nayi niyyar haji wannan shekarar da za ta zo, amma mutum sai ya zamanto dan kawai kace kai niyyar haji, sai ka zamanto ka shiga cikin ihrami? Ba za ka shiga cikin ihrami ba sai ka yi waɗansu ayyuka, kuma akwai waɗansu sharuɗai na ihrami ɗin. Saboda haka yace al-ihram bi zamanin makhsus, ihrami ɗin ya zamanto a zamani wanda yake keɓantacce. Ba koyaushe ake ihrami da aikin hajji ba, ba koyaushe ake shiga cikin harama da aikin hajji ba, sai bi zamanin makhsus. Shi yasa ake ce ma wannan, shi ne ake ce masa al-miqatu zamani, wato miƙati na zamani. Wani lokaci ne za ka iya yin harama da aikin hajji? Wa huwa, ga zamanin lokacin da yake keɓantacce, Shawwal wa Dhulqa'ada wa Dhulhijja, watan Shawwal wata na 10 kenan na cikin watannin shekara, sannan Dhulqa'ada haka yafi fasaha, ka ce Dhulqa'ada bil fathi, domin ana cewa Dhulqa'ada ana cewa Dhulqa'ida, amma al-afsahu kace Dhulqa'ada bil fathi. Haka Dhulhijja ana cewa Dhulhajja ana cewa Dhulhijja, amma al-afsahu wajen Dhulhijja kace bil kasri, da kasra kace Dhulhijja, kamar yadda malam kamar yadda mai littafin kamar yadda aka yi babat ɗinsa aka yi wasalin sa a cikin littafin haka wato waɗannan watannu watanni sune lokacin da ake yin ihrami Shawwal wa Dhulqa'da wa Dhulhijja dalilin wannan shine fadin Allah ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumat al-hajju ashhurun ma'lumat haji shine hajjin da ake yi a cikin watanni sananno Allah ya ce hajji shine hajjin da ake a cikin watanni shine ma'anar wannan aya saboda su wani wanne ne waɗannan watanni sananno shine malamai suka yi sabani wajen tahdidin su Malik yace ma'anarsa sune waɗannan watanni guda uku Shawwal wa Dhulqa'da wa Dhulhijja kuma lugha tana karfafa shi anan domin a kallin jami'i mutu abu uku domin a larabci akwai mufradi abinda yake mutun daya kenan shahar akwai musanna guda biyu shaharani sannan akwai uku da abinda yafi uku masu yawa sune ake ce ma ashhur aqallul jam'i thalatha aqallin jam'i shine uku to saboda haka kaga ko waɗannan watanni guda uku sun cika su zaman to jam'i waɗansu malamai sun saba ma Maliku anan Imam Ahmad yace ashhurul hajj dinnan sune Shawwal wa Dhulqa'da wa ashrun min Dhulhijja da kwana goma na watan Dhulhijja Shafi'i yace Shawwal wa Dhulqa'da wa tis'un min Dhulhijja da kwana tara na Dhulhijja hujjar Imam Ahmad hujjar Shafi'i shine cewar a lokacin ne ake iya yin harama da haji domin bayan tara ranar Arfa ta riga ta wuce yaushe kuma za ka yi harama da haji saboda haka idan ka je kai aikin haji idan ka je kai harama da aikin haji ranar sallah ka ga baka da haji domin lokacin yin harama da haji ya wuce dole ne kamar yadda ita ta zama to umra shi kuma Imam Ahmad shi ma hujjarsa kenan yace za ka iya yin harama da haji hatta ranar goma abinda ake nufi da ranar goma daren goma din domin ran tara tana cika ne da faduwar rana daren sallah har ai sallar asuba idan kai harama da haji ka je arfa kana da haji tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayin da ya sallah asuba a muzdalifa yace man salla salatana wa waqafa ma'ana hatta nadfa wa qad kana waqafa qabla dhalika bi arafa fi ayyi juz'in min laylin aw nahar faqad tamma hajjuhu wa qada tafathahu yace duk wanda yayi wannan sallar tare da mu sallar asuba anan muzdalifa kuma ya tsaya tare da mu har muka bar muzdalifa muka taho mina alhali ya riga ya je ya tsaya a arafa a ko mai kankanta juz'in na dare ko na rana kaga yace na dare ko na rana to ya samu hajjin sa saboda haka wanda ya je arafa ya tsaya bayan mutane sun bar arafa suna can muzdalifa shi bai samu ba sai lokacin nan aka je aka kai shi wannan bil ijma ya samu aikin hajji saboda wannan nasi na wannan hadisin to saboda haka sai Imam Ahmad ya ce to wannan kuma ai ranar goma ce saboda haka goman da yake nufi yana nufin goman da ta tike da hudowa alfijir bayan hudowa alfijir ba ta ciki tunda a lokacin nan ko ka yi harama da hajji baka da hajji to wannan hujjar Imam Ahmad kenan to abinda yake nuna yake karfafa maganar Imam Malik bayan abinda muka gani sanahiyar lugha na cewa aqallin jam'i uku ne kaga Imam Malik shi yafi kowa magana sai tafi kowa dacewa da zahirin aya tunda Allah cewa yi aikin hajji aiki ne na a cikin watanni sananu yace watanni to wata biyu da kwana goma ba za ka kira su watanni ba a harshen larabci sai dai in za ka yi da jabru abinda ake cewa jabrul kasr wato ka dora ka cike kan cewa wannan ai tunda juz'i ne saboda ka bar a cika ya zamanto uku wanda yake wannan kuma sabanin zahiri ne ba shine asal ba amma Imam Malik shi da yace wata uku ne kaga wata uku din a shi da yace wata uku ne kaga ya cika ma'anar watanni sananno sannan da abin daga cikin abin da ke karfafa maganar Imam Malik shine cewa akwai daga cikin ayyukan hajji wanda ake yin su bayan goma ga watan Dhulhijja akwai wanda ake ranar goma ga watan Dhulhijja kamar tawaful ifada kamar jifan jamratul aqaba, kamar aski da yin hadaya, duk ranar 10 ake yi. Saboda haka kaga kenan ayi ayyukan hajji a ranar 10. To shi kuma Imam Shafi'i ya ce baya cikin kwanakin aikin hajji. Haka daga cikin ayyukan hajji akwai wanda ake ranar 11, jifa da kwanakin Mina, suna daga cikin ayyukan hajji ko ba su daga cikin ayyukan hajji? To amma ana yin su ranar 11 da ranar 12. To kaga a wajen Imam Ahmad waɗannan ba su cikin kwanakin aikin hajji. Saboda haka dole suka yi tawili, suka ce a'a, ai da suka ce ashhurun ma'lumat, sun ce ashhurun ma'lumat fil ibtida'i da kuma fil intiha. Akwai wanda ake ai fara aikin hajji da su, akwai wanda kuma ake ƙara aikin hajji da su. Kwanakin da ake ai abinda kwanakin da ake fara aikin hajji a cikin su, to suna tikewa ne da kamar yanda Imam Shafi'i da Imam Ahmad suka ce, shine lokacin da zaka iya yin harama da hajji ka samu aikin hajji. Amma fil intiha, wanda ake tikewa da su, wanda zaka iya yin aikin hajji har lokacin ya kai, to suna shifita ne sai suka ce sun dace Imam Ahmad a wata riwaya, amma tabbas suka ce sun dace da kaulin Imam Malik, wato kwanakin aikin hajji sun tafi hayya zuwa ga ƙarshen Dhulhijja. Domin a wajen Malik rahmatullahi alaihi, bisa wannan kaulin, mutum zai iya jinkirta tawaful ifada matsawon watan Dhulhijja bai fita ba, bai yi laifi ba in yi haka. Amma in ya bari Muharram ya shiga, in ya zauna bai yi tawaful ifada ba har Muharram ya shiga, to ya fita daga cikin ayyukan, ya fita daga cikin kwanakin aikin hajji kenan, ya fita daga cikin almiqatuz zamani na aikin hajji, wanda yake sai ya zamanto cewa sai yayi yanka, kamar yanda bayanin sa zai zo a maudu'in sa insha Allah. A shahid dai wato almiqatul zamani, miqati na zamani da ake harama da aikin hajji da shi, su ne waɗannan watanni. Ya halatta mutum ya harama da aikin hajji kafin su? Wannan a bisa saɓani na malamai. Imam Malik ya ce ya haramta amma tare da karhanci, yana cewa yana karhanta mutum ya harama da aikin hajji tun kafin watan Shawwal. Suna kafa hujjar na cewa ya halatta da cewa Abdullahi dan Umar yayi harama, Abdullahi dan Umar ɗaya daga cikin sahabbai na manta, ko Abdullahi ibn Umar ko yayi harama da aikin hajji daga Baitul Maqdis, kuma tafiya tsakanin Baitul Maqdis zuwa a zo a aikin hajji ba zai yiwu ba mutum ya harama da shi kafin, wato a bayan watan Shawwal, sai dai kafin watan Shawwal. Haka zalika an ruwaito daga cikin magabata, an ruwaito cewa yayi ihrami daga Azerbaijan, na Azerbaijan kam kafa'an ba zai yiwu ba mutum ya zamanto ya zo ya riski Makka a cikin wata 2 da kwana 10 daga Azerbaijan, tunda Azerbaijan ita ce a can, kun san da inda take yanzu, kusa da Rasha. To saboda faɗin waɗannan sahabbai suka ce mutum zai iya yin harama kafin shigar watannin aikin hajji, bai nuna kan cewa in yi harama ihraminsa bai yi ba, sai dai ma'alkaraha, tunda ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba, sai dai fi'ilin waɗannan sahabbai. Saboda haka suka yi istihzani, suka ce suna ba za su iya ɓata aikin hajjin mutum ba, sai dai a ce ya yi abin da yake, wato a barinsa shi ne ya fulada. Wa makanin makhsus, al-ihramu bi makanin makhsus, da kuma ihrami a wuri wanda yake keɓantacce, wannan shi ne ake ce masa al-miqatul makani, miƙaci na wuri, bigire, wurin da ake harama da shi. Wato in za ka yi aikin hajji, akwai waje da ba za ka ƙetare shi ba sai ka yi harama da aikin hajji, akwai iyaka da ba za ka ƙetare wannan iyakar ba sai ka yi harama da aikin hajji. Waɗannan su ne ake ce musu miƙaci. In aka yi itlaƙin miƙaci, ana nufin al-miqatul makani, amma miƙaci biyu ne, akwai al-miqatul zamani shi ne Shawwal, Dhulqa'da wa Dhulhijja, da kuma al-miqatul makani su ne wato miƙatai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance ga mutanen nahiyoyin duniyar musulmi yayin da za su zo aikin hajji, inda daga nan ne za su yi harama da ibada. Wa huwa miqat makanun makhsus din nan wato al-miqat din nan da ake yin ihrami daga wajen makka shine makka lil muqimi biha waqt al-ihrami ga wanda yake mazaunin makka yayin da yake ihrami wanda yake a makka yake yayin da zai yi ihrami to daga cikin garin makka zai idan zai harama da aikin haji kamar yanda aka ruwaito sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi tamattu'i kun ga da suka zo daga madina suka yi tawafi suka yi sa'ayi sai suka yi saisaye suka sanya kayan su suka yi kwanakin da za su yi a makka kwana hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a makka kafin ranar fita mina ranar takwas a nan inda masaukin su al-abtah daga nan wajen suka yi harama da aikin haji tunda sun zamanto ahlul iqama mazauna makka to haka duk wanda yake mazaunin makka sawa'un dan garin makka ne ko kuma ya je bakunta ce ta kai shi makka ba ibadar aikin haji ba kamar alal misali ma'aikaci ne ya je garin makka aiki an je an ce wato ma'aikaci ne ya je garin makka aiki sai ya ga lokacin ya dace da ranakun da ana ta harama za a tafi aikin haji to idan ya tashi tunda daga nan ne ya zamanto hukuncin sa hukuncin al-muqimu bi makka mazaunin makka to daga cikin garin makka zai harama ba zai koma miqatin sa ya dauko ihrami ba tunda da ya fito daga gida da ya fito daga garin su ya fito ne da niyyar zai zo makka aiki ba da niyyar zai zo makka ya aikin haji ba saboda haka yayin da ya niyyar aikin haji sai makka ta zamanto masa ita ce miqatin sa domin ya dauki hukuncin al-muqim bi makka saboda haka kun ga al-muqimu bi makka mun faɗi nau'i guda uku na farko dan garin makka haifaffen garin makka wanda gidansa da iyalinsa a makka yake na biyu wanda ya zo makka da hajjin da niyyar hajjin tamattu'i kamar yadda sahabbai suka yi da suka yi tawafi suka yi sa'ayi suka fita daga cikin umrarsu suka zauna a garin makka to idan suka tashi za a tafi mina za su yi harama da aikin haji ba sai sun koma miqatin su sun yi harama ba sannan su dawo makka daga nan birnin daga ƙwaryar birnin makka za su dauki haramar su na uku wanda ya zo garin makka domin wata bukata ba ta ibadar aikin haji ba sai daga cikin garin makka bayan ya zo ya gama biyan bukatarsa sai ya ce a'a sai ya niyyar aikin hajji alhali yana dan garin makka to a nan wajen makka ta zama to masa miqati daga nan zai yi harama daga nan makka zai harama da hajjinsa saboda haka makka miqati ce ga irin waɗannan mutane a nau'i uku wa dhul hulaifa liman tawajjaha min al-madina da kuma wuri da ake ce dhul hulaifa ga wanda ya fuskanci makka daga madina wanda ya fuskanci tafiya aikin haji daga madina shi kuma daga dhul hulaifa a nan wajen zai yi ihrami dhul hulaifa shine wanda ake ce mai yanzu abyar ali ana ce masa abyar ali miqati ne shine miqatin mutanen madina yana nan a wajen birnin madina a wanda bai fi kilomita kamar 18 ne daga daidai tsakiyar garin Madina daga daidai masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kilomita 18 yana nan an yi masallaci a wajen daga nan ne mutanen Madina suke harama wannan miqati shine miqatin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan yayi harama da aikin haji yayin da zai tafi aikin hajjinsa bai halatta mutumin da yake zai yana cikin Madina dan Madina ne yayi niyyar aikin haji ya ketare miqatin Madina ba ya ketare dhul hulaifa yayin da ya fita da niyyar aikin haji ko aikin umra saboda haka wannan shine miqati na farko wal juhfa liman tawajjaha min misr washam wal maghrib da kuma wuri da ake ce ma al juhfa gari da ake ce ma al juhfa daga wanda ya taho daga misra washam da sham ita ce syria ya hada jordan da palestine da Syria da Turkiya duk waɗanda suke arewacin Makka wal Maghrib da Morocco wanda suke na yamma saboda duk waɗannan in suka tashi tahowa in suka gangaro yawanci ba sai lalle sun bi ta Madina ba sai su bi ta gefen ta kusa da daura da wato Bahar Maliya su taho suna bin hanya ta su biyo ta wajen Badar har sai sun taho har sannan suna yin kudu suna yin kudu sannan sai kuma su gabas su sau a su fuskanci Makka. To Jufa ita ce miƙatun su. Haka mutanen Misra da mutanen Maghrib da yake ba tarwa suke tahowa ba, mutanen Misra sai sun yi arewa tukuna sun dangana da Sahara din Sinai sannan su gangaro ta Palestine su ke ta Palestine su gangaro su taho ta kudanci ta arewacin Saudi Arabia sannan su yiwo kudu sai su hade ta wannan hanya ba sai lalle sun shiga Madina ba. Haka dalika mutanen Sudan da su ma ba sa ketare teku sai su yiwo arewa haka sannan su dawo. To waɗannan Jufa gari ne wanda ya zamanto wato ruwa ya cinye shi kuma daga baya ma ya zamanto an kaurace masa saboda addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne Allah ya dauke cutar wato annoba da take cikin garin Madina na rashin lafiya ya mayar da shi garin Jufa saboda haka garin ya zamanto ya mutu. Sai mutane suke ihrami daga waje wanda yake kafin a zo Jufa ba bayan an ketare shi ba shine garin Rabik wanda yana nan kusa da Jufa din. Amma yanzu wajen Jufa inda Jufa take ana nan an yi masallaci ba gari bane amma an yi masallaci da mutum kilomita 160 ne daga garin Jidda. Daga garin Jidda in ka dauki mota zai kai ka har Jufa akwai masallaci da wajen wanka da masu sai da ihrami da shayi da sauransu a wajen. Saboda haka sai mutum ya harama daga nan Jufa din idan yana daga cikin wanda suka zo daga yamma. Hammuna muna cikin ahalul maghrib duk wanda muka taho daga yamma ne Jufa. In ada bai bakon Jufa din Arabic ake dan Arabic shine gari saboda duk wayannan mawaki din garuruwa ne ba filin Allah bane. Amma Jufa yanzu fili ne ba gari bane. Wa yalamlam liman tawajjaha min al-Yaman da yalamlam daga wanda ya taho daga Yaman. Yalamlam wani karamin dutse ne wani dutse ne a hanyar mutum idan ya taho daga Yaman kafin ya zo Makka da kuma kilomita 60 shine miƙatin da yafi kusanci da Makka yafi komai kusa da Makka. Miƙatin Zulhulaifa kilomita wajen 400 da wajen kilomita 400 ne daga Zulhulaifa zuwa Makka. Daga Jufa zuwa Makka kilomita wajen 140 ne. Daga Yalamlam zuwa Makka kilomita 60 shine miƙatin ahlul Yaman wanda suka taho daga Yaman kenan. Wadatu irq liman tawajjaha min Faris wa Khurasan da kuma zatu irqin wani gari ne da ake ce masa zatu irq haka sunan garin yake a cikin tarihi amma yanzu ana ce wajen Bariba ga wanda ya taho daga Farisa da Khurasan. Farisa wato ya hada Iraq da Iran da Khurasan kuma ya hada sune su Azerbaijan da kasashen Rasha da sauransu sune ake ce mawara annahar Khurasan kenan da su Afghanistan duk wanda dai suke daga Makka su kuma daga zatu irqin za su yi ihramin su. Zatu irqin kilomita wajen 80 ne daga Makka. Ya bai ambaci miƙati guda ɗaya ba shine qarnul manazil na ahlu Najd mutanen Najd sune kaman mutanen Riyadh kenan da mutanen Dammam gabashin Saudi Arabia su kuma miƙatin su qarnul manazil. Qarnul manazil yanzu ana ce masa as-sailul kabir yana nan in ka taho daga in ka gangaro daga Taif in ka gangaro daga Taif zaka taho Makka. Akwai hanya biyu da ake biyuwa daga Taif zuwa Makka. Akwai hanya da ta biyo take gangarowa wajen Arafa ita ce hanyar da take bi ta kan dutse kamar irin hanyar tudun Manbila din nan wanda zaka yi ta kewayawa da mota ka rinka ka ga in ka sauka sai ka ga mutum a can sai ka ga mota a can sama tana gangarowa. Hanya ba a nan wannan hanyar miƙatin yake ba a ɗaya hanyar da take ita ba ta da wannan tudun duk da yake ita ma akwai tudun amma ba kamar wannan ba ita ce wato wanda take biyowa ta nan as-sailul kabir. To as-sailul kabir wajen kilomita kusan 90 ne daga nan zuwa Makka. Waɗannan mawaki din Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya iyakance su gabaki ɗayan su guda hudu din nan in banda zatu irqin shine ake sabani akan ta. Hadisin Abdullahi ibn Abbas ya fada yace annab sallallahu alaihi waqata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ahli almadinati dhal hulayfa wa li ahli alyaman yalamlam wa li ahli alsham aljuhfa wa li ahli najd qarn qarn alsaali aw riwayah qarn almanazil yace hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada alhajj aw alumra ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه النبي صلى الله عليه وسلم يجي ابن عباس يجي النبي صلى الله عليه وسلم يا ايكانتي ميقاتي من متانن مدينه يجي مسو ذو الحليفه متانن شام الجحفه متانن يمن يلملم متانن نجد قرن المنازل كو قرن الثعالب يجي ودنن ميقاتي ده متانن ودنن غراري da kuma duk wanda yazo ta nan wajen min ghairi ahlihinna ba daga mutanen wajen ba kamar mutumin Najdu idan yazo Madina kafin ya tafi Makka to daga nan Madina zai dauki miƙatinsa ba sai ya koma can Qarnul Manazil ba haka zalika mutumin Afrika idan yazo Madina ba sai ya je Juffa zai dauki miƙatinsa ba sai ya dauka daga Madina duk da yake akan wannan shi an yi sabani an ce zai iya dauka daga Juffa ko ba zai iya dauka daga Juffa ba aljumhur sun ce ba zai iya ba amma Malik ya ce zai iya dauka daga Juffa domin shine miqatin sa na asali miqatin Madina ko fara'i ne idan aka ce fara'i ya inganta min babu aula asali ya inganta wa man kana duna zalika wanda yake kuma bai kai miqati ba fa min haifu an sha daga inda ya tashi shine tunda dama kaga mutane akwai wanda yake a daidai akwai wanda yake a miqati akwai wanda yake wajen miqati akwai wanda yake cikin miqati akwai wanda yake cikin Makka kai so hudu kenan ko mutanen Makka mun ce miqatin su daga Makka ne akwai wanda yake tsakanin sa da Makka da kuma miqati kamar mutanen Jidda kaga Jidda ta ketare dukkan mawaki ta to daga nan Allah bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana duna zalika fa min haythu ansha'a wanda yake bai kai miƙati ba to daga inda yayi niyya saboda haka mutanen Jidda in mutun daga gida yayi niyya daga gida zai ihrami in daga masallaci ne daga masallaci zai ihrami sabani yanda wa za ka ga wadansu mutanen Jidda suna yi sai sun tafi wato a gidan mai na karshe na kan hanya daga nan sai su shiga cikin masallaci su ce za su yi harama daga nan sun ketare miƙati don Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa min haythu ansha'a daga inda ya faru wannan niyyar ibada din dan in wanda yake tsakaninsa da tsakanin miqati da Makka ne haka zalika kamar mutanen Usman da mutanen Qudayd da sauransu kun ga na biyu kenan na uku sune wanda suke a daidai miqati din mutanen Dhul Hulayfa mutanen Rabi'a da sauransu su daga nan wajen za su dauka sai kuma wanda suke sun ketare miqati suna wajen miqati to su sai sun zo miqati daga nan za su dauki ihramin su to zatu irqin sai aka yi sabani saboda an ruwaito cewa sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin yana khalifa mutanen Iraq sun zo sun ce masa ya amiral mu'minin inna qarnan jawrun an tariqina qarnul manazil ya karkace daga hanyar mu wato in suka taho daga Iraq in suka ce sai sun gangara sun bi ta qarnul manazil mai hukun su miƙe su tafi Makka cikin sauki a ce sai sun gangara sun ƙara wata sabuwar tafiyar domin su je can su yi harama da aikin hajji sai zaman to kanta sun kara ma kansu nisan tafiya sai ya ce fanzuru hadhuha min qarnil manazil ku duba ku gani a hanyarku wani gari ne wanda yake yayi daidai yayi muhazati yayi kunnan doki da garin qarnul manazil akan hanyarku sai suka ce zatu irqin sai ya ce sai ya sanya musu zati irqin ta zamanto ita ce miqatin su to sai wadansu sahabbai suka ce a ce wadansu malamai suka ce ijtihadi ne sayyidina Umar yayi sanya qarnul manazil to amma wannan ijtihadi da sayyidina Umar yayi sai ya zamanto yana daga cikin ijtihadin da yayi da ya dace da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan sau da yawa sayyidina Umar irin wannan tana faruwa gare shi yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya kamata matan ka su rinka hijabi mutane suna shigo maka ya kamata su rinka hijabi sai ayar hijabi ta sauka sai muwafaka da Umar lokacin da yazo yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace ya kamata da muqami Ibrahim karike shi wa murke shi wajen da za a rinka sallah sai Allah aya ta sauka wattakhidhu min muqami Ibrahim musalla to yana da irin wayannan muwafaka to wannan ma yana daga ciki domin Aisha ummul mu'minin da Jabir ibn Abdullah duk sun ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya zatu irkin ta zaman to miqatun ahlil Iraq. Jabir yace muhillu ahlil Madina dhul-Hulayfa wa muhillu ahlil Sham al-Juhfa wa muhillu ahlil Iraq zatu irqin. Kage ya ruwaito shi marfu'an zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma inda yazo a cikin sunan Ibn Majah. Saboda haka wannan ya nuna kan cewar Sayyidina Umar da yayi ijtihadi ne da ya dace da dama a cikin abin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci da shi. Dan dama wata sunnar sai kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi ta amma wadan safai ba su santa ba. Kamar yanda yake faruwa da dayawa daga cikin abubuwa da sahabbai ba su sani ba sai Sayyidina Umar ne ya shahara su kuma bai yadda a saba ba. Sai ake ganin kamar ijtihadin Sayyidina Umar. Kamar haramta auren mutu'a. Kaga da yawa daga cikin sahabbai sun dauka kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai haramta ba. Shi ku Sayyidina Umar saboda yana da wannan sani yace duk wanda aka kawo masa yayi auren mutu'a sai masa haddin zina. To ne da yaqini cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi. Saboda haka ya dauki sai ake ganin kamar shine ya haramta auren mutu'a kamar yanda yanshi a suke gani. Bayan ku shi ya bayyana sunnar. Haka zalika kamar sunnar cewa idan mutum ya sadu da iyalinsa bai yi inzali ba. Al-Ansar mutanen Madina manyan malaman su Ubay ibn Ka'ab su Zaid ibn Thabit suna cewa ba zai wanka ba kawai yayi alwala. Sayyidina Umar abin ya ishe shi sai ya tattara sahabbai yace yaya za a yi sai Sayyidina Ali yace ya Amirul Mu'minin tura wajen matan Annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa sani akan wannan. Da aka je aka tambayi Hafsa da Aisha da Ummu Salama duk suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan ya sadu da iyalinsa ba tare da yayi inzali ba kuma yayi wanka. Sai ce to duk wanda ya saba sai nayi masa ukuba. Kaga ba ijtihadin sa bane ba sunna ce ta bayyana aka bayyana ta gare su kuma ya yada ta yace kuma ya dauki al'umma kan a tsaya akan ta. To wannan ma yana daga cikin irin wannan ijtihadi ne yayi shi amma shi wannan ijtihadi ne yayi ba a ce masa ai ga ba wanda ya kawo masa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan waɗannan su ne mawaqit da mutum bai halatta ya ketare su ba yayin da yazo zai yi ihrami. Tunda ihrami rukuni ne, ihrami daga miƙati wajibi ne. Idan mutum ya bar ihrami daga miƙati daga baya idan yayi ihraminsa yayi amma kuma ya bar wajibi saboda haka sai ya yanka. Haka malamai suka ce. Imam Malik aka tambaye shi kan cewa mutum ne ya ketare Dhul-Hulayfa bai yi ihrami ba sai bayan an yi tafiya sannan ya farga kan cewa bai yi ihrami ba. Sai ce in akwai lokaci ya dawo Dhul-Hulayfa sai ya yi ihrami sannan ya koma ya ci gaba da aikin hajjinsa babu komai a kansa. Kaga ya dawo ya samu wajibi. In ka lokaci ya kure ko kuma bai sani ba sai daga nan wajen ya yi ihrami da ya tuna ya ce a kaga ban yi ihrami ba sai ya yi ihrami daga nan. To ko ya koma miƙatin komawa su miƙati ba ta amfani shi ba. Ya dai ƙara tafiya kawai ya ƙara kuma samun ladan labbaika amma ya bar wajibi sai ya yi yanka. Ko kuma daga nan din sai ya harma kawai ya ci gaba da wucewa to ihraminsa yayi ya samu rukuni na aikin hajji na yin ihrami amma kuma ya bar wajibi saboda haka sai yayi yanka. Kamar yanda zamu ga abin da yasa ake wanda ya bar wajibi yake yin yanka zamu ga dalilin sa a gaba insha Allah. To waɗannan su ne mawaqit da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance. Kun ga babu kiyasi a ciki. Babu kiyasi kamar yanda babu kiyasi a cikin sallar azhar me yasa ta zama raka'a hudu. Ta la'asar ma ta zama raka'a hudu amma ta magariba ta zama raka'a uku. Ta asuba ta zama raka'a biyu me yasa aka yi haka? Akwai wata hikima da zaka iya faɗa? Ba zaka iya faɗan wata hikima ba. Haka Allah ya tsara al'amarinsa. To haka wa'annan mawaqit din. Dhul-Hulayfa kilomita 400. Juhfa kilomita 140. Yalamlam kilomita 60. Qarnul Manazil kilomita 90. Zatu Irqin kilomita 80. Zaka ce saboda in kai trapezium ce ko pentagon ce ko menene ko cycle ce za a ce equidistant ko menene yasa abin ya zamanto haka. Kaga babu wani dalili na hikima da zaka iya faɗa. To shi yasa waɗanda suke cewa jidda dole ta zamanto miƙaƙi saboda ita ake mutane suka taho ta jirgin ruwa jidda suke soma sauka kun ga suna taƙawuli ne akan addini ba tare da hujja ba. Tunda shi miƙaƙi ƙiyasi baya shiga. Tunani na hankali baya shiga. Aƙallan abin da yake na hankali shine abin da Sayyidina Umar ya ce yayin da mutanen Iraq suka ce in suka koma qarnul manazil za su karkace daga hanya, yace ku duba abin da yayi kunnan doki da qarnul manazil al-muhadha kiyasi zai iya shiga. To amma me ake nufi da al-muhadha? Wannan yanzu shine rigingimin da malamai suke ciki, hatta gaskiya dan ai mu malaman da suke cewa jidda niqati ce adalci wajen fassarar muhadhat innan anan suke kafa hujja da shi. Suna cewa idan aka ce muhadh ba lalle jidda ta zaman to muhadh ba lalle ne mutanen da suke towa daga Afrika su dauki da za su sauka a jidda su dauki muhadhatin su ya zaman to shine a juhfa, ba zai muhadhatin zai zaman towa ya lamlam. Idan muhadhatin su ya lamlam ne to zai zaman to abin da yayi muhadhati da ya lamlam ya ma ketare jidda, saboda haka jidda ta zaman to miqati wa ziyada. Amma abin da yake raunana wannan shine kasancewar jidda tana nan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin Ibnu Abbas an tambaye shi za a iya yin sallar kasr tsakanin Jamum da Makka, tsakanin Al-Jamum da Makka, wanda ke Jamum zuwa Makka kilomita kamar 40 inci, yace za a yi sallar kasr da ganin, yace a'a, amma tsakanin Jidda da Makka, tsakanin Usfan da Makka, tsakanin Udayd da Makka za a iya yin kasr. Saboda haka ga Jidda sananniya ce tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To tare da an santa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wanda suka to jirgin ruwa Jidda ce miƙatin su ba. To saboda haka in aka ce za a dauki muhadhati, to muhadhatin Juhfa a cikin teku yake. In za ka dauki wato a layin da yake a wato da'irar da ta, in za ka dauki tsakanin Juhfa da Makka, to ka dauki Makka ka dauke shi shine radius din kaza ka ja da'ira, to da'ira za ta fado maka a cikin bahar maliya. Kuma yanzu shine abinda masu jiragen sama sukan yi, idan an zo daidai wajen sai su ce ga duk wanda yake niyyar aikin hajji sauran minti kaza mu zo muhadhatul Juhfa. Saboda haka daga sun zo daidai wajen sai a ce nan ne muhadhatul Juhfa, nan ne daidai da Juhfa, ga duk wanda zai yi harama da hajji ko umra yayi ihrami yana cikin jirgi, yayi ihrami yana cikin jirgi. Kuma ihrami a cikin jirgi malaman mu sun yi bayanin sa tun a zamanin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, yana cewa yana bada kissar masu sihiri da suke cewa suna daukan shedan, cewa aljinnu suna daukan mutane su kai su Makka su je Arafa su yi ibada. Yake cewa to ka jibo waɗannan makaryata, yayin da suka wuce miqati ai sun zo daidai muhadhatin miqati, me yasa ba su yi ihrami a lokacin ba da suke tafiya ta sama? Kaga yayin maganar kan cewa yayin da ka wuce ta miqati kura ta sama ne zaka yi ihrami, yace to su me yasa ba su yi ihrami ba tunda suna da awar sun yi aikin hajji amma babu ihrami daga miqati? Yace yayin da suka ketare miqatin ta sama me yasa ba su yi ihrami ba? Saboda haka a wannan shine abinda malamai suke fatawa akai, cewa mutumin da ya taho a jirgin sama tun daga cikin jirgi in ya zo daidai muhadhatin Juhfa sai ya dauki ihrami ba daga Jidda ba. Wadansu malamai kuma suna cewa Jidda miqati ce, sun kawo dalilan su, amma gaskiya dalilan su suna da rauni, kuma taron malamai na fiqhu na duniya baki daya wanda ya tattaro wanda yake da kasashen da suke cikin kungiyar kawancen kasashen musulunci OIC, akwai majalisa ta malamai ta fiqhu da suke haduwa bayan dukkan shekara biyu su duba abubuwa sababbi da suka zo domin su yi fatawa a kai, su faɗi ga matsayin musulunci wanda ya zamanto kamar ijma'i ne da ya haɗa, kamar wato fatawa ijtihadi ne jama'i, collective ijtihad da aka haɗu malamai suka haɗu suka yi ijtihadi. Abinda suka yi sun yi a fatawarsu tun 1978 da suka yi dogon bincike akan wannan, malamai suka kaddamar da kasidu masu yawa, aka cimma cewa Jidda miqati ce, waɗanda suka saba a lokacin da Sheikh Mustafa Zarqa na Jordan da Sheikh Malam Abubakar Gumi, Allah ya ji kansu baki daya, su suka saba suka ce Jidda miqati ce. tare da cewa duk wanda dai ya wanda ya ta kawo hujjoji din shi Sheikh Mustafa Zarqa wanda kuma malamai suka rusa duk maganganun su a cikin wannan taro din duk mutum yana so ya je ya duba wannan majallar tana nan ta Majma' al-Fiqh al-Islami majallat al-Majma' al-Fiqh al-Islami wato shine ta al-adad ar-rabi' kenan adadi na hudu adadi na hudu shine wanda aka yi 1978 wala yanqidu illa bi niyyatin maqrunatin bi qawlin aw fi'l wala yanqidu ihrami baya kulluwa illa bi niyya sai da niyya maqrunatin bi qawlin aw fi'lin kuma niyyan nan ta zamanto an gwama ta da alqaul magana da take nuna shiga cikin aikin haji aw fi'lin ko aiki da shiga cikin aikin haji shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayan yayi ihramin yace labbaika allahumma labbaika hajjan wa umratan to wannan shine shiga cikin ihramin ba kawai da niyya zaka shiga cikin ihramin ba sai ka shiga da yin labbaika sannan zaka shiga cikin ihramin ko da aiki shine ka hau kan dabbarka ka fuskanci makka daga miƙati ka cire kayanka ka sanya ihrami sannan ka fuskanci makka to niyyar ta kullu yaushe ne mutum zai yi wannan kaulin ko fi'ili sahabbai sun yi sabani bayan sallah ne ko kuwa wato bayan mutum ya yi sallah ne ko ku sai ya hau kan abin hawansa ko ku sai ma ya kama hanya tukuna domin duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi sallah sai ya yi ihlali ya yi tarbiya ya ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik bayan ya hau kan taguwarsa ta miƙe sai ya yi bayan ya hau kan tudu albaida kun san yanda zulhul wanda ya taba zuwa ya ga zulhulaifa kwari ne sannan za ka ga a taso sannan a taso haka a kama hanyar makka waɗanda kuma suka gan sai da ya taso ya dago kan kwarin sannan ya yi to shi yasa Abdullahi dan Abbas yace wannan shi ne dalilin sahabanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi sallah a nan zulhulaifa sai ya yi ihlali ya yi talbiya sai waɗansu mutane suka riski wannan suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallah ya kul wato ya yi niyya waɗansu kuma sai da ya hau kan taguwarsa alkaswa ta miƙe da ya yi talbiya sai suka riski wannan ba su ji wanda aka yi bayan sallah ba sai suka ce a lokacin da ya yi na uku kuma ba su ji lokacin da ya yi ba bayan taguwa ta miƙe sai da ya hau kan tudu tukuna suka ji ya yi wannan suka ji sai suka ce to ai sai daga nan ake yi ya sa sahabbai suka yi sabani haka Ibn Abbas ya bayyana wannan sabani na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga in ku haka ne yaushe ya kamata mutum ya yi harama kenan bayan sallah domin sauran wanda ya yi yayi ne domin mutane su riska domin mutane su ji na'am to wannan dai shine ma'anar ihrami dole ya zamanto an yi shi makaru niyyar kawai kace kayi niyyar shiga cikin ihrami ba zai wadatar ba sai ya hadu da wani aiki ko wani zanzu ko wani kauli kaulin shine kace labbaik allahumma hajjan ko kuma ma ko baka ce labbaik allahumma hajjan ba ko baka ce labbaik allahumma umratan ba ko baka ce labbaik allahumma hajjan wa umratan in kai kace labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik alhali a cikin zuciyarka kana da niyya cewa haji kake yi ifradi ko haji kake yi kirani ko umra kake yi daga baya zaka yi haji kana mai tabatturi ka fadu ga yawa nan tana cikin zuciyarka kawai dai kana yin sallar kace labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik baka yi talaffuzi da wanne kai ba shi ma yayi sai dai ka bar sunna domin sunna shine ka fadi niyyarka kamar yanda ya zo a cikin hadisin Abdullahi ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace atani laylata atin min rabbi fa qala li salli fi hadha alwadi almubarak wa qul hajj umratan fi hajja yace wani wato mala'ika ya zo min daga ubangijina a cikin wannan dare yace min kai sallah a wannan wadi mai albarka sannan ka ce umra a cikin aikin hajji wannan shine hujja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hajjin kirani yayi wannan shine hadisi sahih a cikin bukhari to kaga ai kace wa qul hajjatan fi umra kace hajji a cikin umra shine yace labbaik allahumma labbaik hajjan wa umra kamar yanda kamar yanda aka ruwaito kamar yanda Jabir ibn Abdullah ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, yanzu yazo da wannan, yanzu muna magana ma'anar yin ihramin, ma'anar yin niyyar hajji din, wato ba wai ni mujarradin niyya bace, sai niyyar ta hadu da aiki, shine kamar ka fuskanci Makka da tafiya, ko kauli shine kayi talbiya. Na'am.
Wa yustahabbu lil muhrim izalatu sha'athihi, mustahabbi ne ga mai niyyar yin ihrami ya kawar da daudar jikinsa, qabla ihramihi, da wato kafin yin ihramin sa, bi qalami adfarihi, menene ma'anar kawar da daudar jikinsa, shine ya fassara shi bi qalami adfarihi, da yankewar faratunsa, wa izalatu ma ala badanihi min sha'ar, da wato da gusar da abin da ke jikinsa na daga gashi, shine kamar gashin gaba da gashin hamata, yanke farce da kawar da gashin gaba, wato abin da ake cewa dai khisalul fitra, mustahabi ne mutum ya wannan. Malamai suna cewa babu wani dalili daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna kan cewa ana yin wannan kafin ihrami, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwaito yayi ba, bai kuma umarni da mutane yayin da za su yi ihrami su yi wannan ba. Abinda malamai suke cewa dalilin da yasa ma ake ganin cewa mustahabi ne yana da kyau, dan kada mutum ya zamanto ya bukatu ya zuwa ga yin wannan, tunda ba a yi a cikin halin ihrami. Yayin da mutum ya shiga cikin ihrami, ba zai yanke farce ba, ba zai cire gashi ba na jikinsa ko na kafarsa ko na kansa, to kada ya zamanto cewar akwai farata ga tafiya mai tsawo kwanaki masu yawa, ya zamanto yana da bukatar ya cire farcensa, yana da wannan mummunan al'adar ta kama ta sa harshe farce a baki yana gatsi yana cire shi, ya zamanto yana cikin ihrami ya bukaci ya zuwa ga haka, to shi sa aka ce mustahabi ya zamanto ya cire wannan, dan kar ma ya zamanto bukatuwar ta taso masa da har zai je wannan, domin yayin da mutum yayi haka a cikin halin ihrami, to yayi abin da ake ce masa irtikab mahduratil ihram, yayi abin da aka hana a cikin ihrami, saboda haka sai yayi fidiya, bayani wanda bayanin ta zai zo, sai yayi fidiya idan yayi tsaye daga cikin wannan. To saboda haka abin da yasa aka ce mutum ya kawar da wannan shine dan wannan hikima, dan wannan a dalili. Dan haka idan alal misali mutum tun daga gida ya riga ya yanke farcensa, ko bai dade da yankan farce ba, bai dade da wato gusar da gashin jikinsa ba, sai yazo zai shiga cikin halin ihrami a miƙati, to kaga anan wajen ba zai ce sai yayi tishi ba, tunda ba ibada ce take da alaka da wannan aikin na shiga ihrami ba, an ce ne mustahabi ne a yi ta saboda wata hikima, to kuma hikimar ta riga ta samu, tunda an ce dama al-hukm yaduru ma al-illati wujudan wa adama, illar yin wannan abin saboda wato hukunci yana kewayawa tare da illarsa, in akwai illar akwai hukunci. To ka gani wannan idan akwai bukatar, in akwai farcen, to kaga akwai yana da kyau mutum ya cire, amma an babu farcen fa kaga babu bukata kan cewa sai ka cire shi kenan. Wa sunanul ihrami arba'a, to bayan yayi mana bayanin rukunin ihram, sai yazo ya kuma gaya mana abubuwan da suke mustahabbai, sai kuma ya faɗi abubuwa da suke na sunnoni. Sunnonin ihrami guda hudu ne, sunan jam'i ne na sunna. Sunna shine abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na bayaninsa da baki, ko aikinsa a aikace, ko abin da aka yi a gabansa ya yi shiru, ko sifarsa ta halitta ko ta hali. To sunnonin ihrami abubuwan da yake wato sun samu tushe daga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi arba'atun, abubuwa guda hudu ne. Al-ghuslu muttasilan bihi, wanka wanda ake sadar da shi da ihrami. Me yake nufi da wanka wanda ake sadar da shi da ihrami? Ma'ana kada a samu bambanci tsakanin wankan da sanya ihrami. Shi yasa aka tambayi Malik cewa mutum zai iya yin wanka a Madina sannan ya je Dhul Hulaifa ya sanya ihraminsa? Yace idan yana yin wankan ya fita ya je Dhul Hulaifa, to wannan wasi'un, akwai yalwa, babu komai. Amma idan da ya yi wankan a Madina sai da ya je ta harkokinsa, ya je kasuwa, sannan daga baya ya tafi Dhul Hulaifa, to ina ganin ya je Dhul Hulaifa ya sake wani wanka, domin kamata yayi wankan ya zamanto ya sadu da ihrami. Menene dalilin wannan? Dalilin wannan shine abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga hadisin Zaid ibn Thabit, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa igtasal. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire kayansa domin ya harama da aikin haji kuma yayi wanka ya cire kayansa sannan yayi wanka kaga fi ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ko sunna fi'iliya kenan to kuma ya tabbata daga cikin majalisar da ya tabbata daga fi'ilinsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fita ya kwana a Dhulhulayfa da ya kwana a cikin daren ya sadu da iyalansa gabaki daya da wanka guda daya sannan yayi harama bayan yayi sallah to kaga wannan wankan in an ce wankan janaba ne ba wankan ihrami ba to hadisin Zaid ibn Thabit yayi itlaqi to shi ma ko da yake fi'ili ne shi yasa malamai suke cewa alfi'il la umuma lahu zai iya zaman tuwa qadiyya ainiya ce to sai aka samu sunna qauliyya ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine yayin da suke a nan Dhulhulayfa a cikin daren sai Asma'u bint Umayy matar sayyidina Abubakar radiyallahu anha wa ardaha sai ta haihu ta haifi Muhammad ibn Abi Bakar Siddiq a cikin daren sai yaje ya ga annabi sai sayyidina Abubakar yaje ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mata murha litaghtasil wa litastathfiri bi thawbin wa lituhrim yace ka umarce ta tayi wanka sannan tayi kunzugu da tsumma sannan tayi ihram sannan tayi harama kaga nan umarni yazo na me tayi ne tayi me tayi wanka wankan nan nabiki ne tunda yanzu ma tayi hu ba wankan tsarki bane yanzu tayi hu da jinin yana zuba amma aka ce tayi wanka saboda haka wani ya nuna kan cewa wankan saboda me aka ce tayi wankan saboda ihrami kuma haka dalika yace ma Aisha salawatullahi wa salamuhu alai yayin da Aisha tayi harama daga Madina daga Dhulhulayfa a hanya bayan da suka zo wani waje da ake ce masa Sarifa sai tayi haila sai annabi sallallahu alaihi wasallam da an yi zango sai ya shiga wajenta sai ya same ta tana kuka yace me ya same ki kin ga al'ada ne tace eh ya rasulullahi yace ba komai wannan abu ne wanda Allah ya rubuta ma mata ƴaƴan annabi Adam yace idan an je maka unqudhi sha'araki ki kwance kanki waghtasili ki wanka waf'ali ma yaf'alu al-haj ghayra an la tatufi bil bayt waj'ali umrataki fi hajjiki waf'ali ma yaf'alu al-haj ghayra an la tatufi bil bayt yace ki kwance kanki sannan ki wanka sannan ki shigar da umrarki a cikin hajjinki sannan ki dukkan abin da mai yin ibadar hajji yake yi sai dai kada ki tawafi kaga sai umarce ta da tayi wanka tayi wanka wankan na tayi harama da hajji ne ta shigar da hajjinta tare da umra tunda da umra take yi mutamattu'i take yi sai ta koma ta zamanto mai kirani wato tayi wanka domin tayi harama da hajji saboda haka kaga kenan yin harama ana yi masa wanka saboda wa'annan dalilai sunna qauliyya da sunna fi'liya da sun tabbata to kuma dalilin cewa wankan ya zamanto muttasilan bihi saboda wankan din ihrami ne saboda ka idan ya zamanto ba sadar da shi da ihrami ba shi da ma'ana amma irin abin da su Imam Malik suka ce kan cewa babu laifi mutum ya wanka daga Madina sannan ya zo Dhulhulayfa ya harama daga nan idan dai ya zamanto yana yin wankan ya taho wannan yana daga cikin abin da ake cewa maqaraba shay'a ahada hukmuhu abin da ya kusanci abu yana daukar hukuncinsa domin wankan ya kusanci ihrami yana yin wankan kawai to waye wanda yake irin wannan yana faruwa so da yawa zaka ga mutane in suka saboda ganin cewa idan aka zo miqatin Dhulhulayfa akwai layi wajen wanka din nan mutane sun gwammace su yi wanka a hotel din su ko a gidajen su inda daga sun zo Dhulhulayfa kawai sai su yi sallah to kaga wannan akwai sauki akwai tausiya a gare su inda an ce dole sai a Dhulhulayfa din ne kaga ya zamanto akwai haraj akwai takura musamman yanzu kamar waɗanda suke tashi ta jirgin sama daga Madina kaga wanda suke tashi ta jirgin sama daga Madina suna da zaɓin ɗayan abubuwa guda biyu ko dai in suka yi wanka ɗin su zo Dhulhulayfa su yi harama sannan su bi ta bayan gari su tafi airport ɗin Madina su shiga jirgi su tafi Jidda daga nan su tafi Makka ko kuma daga hotel idan suka yi wanka sai su wuce airport jirgi yana tashi dama daga an tashi minti biyar za ka ji pilot ya ce to gashi nan mun zo daidai Dhulhulayfa ga masu niyyar hajji ko umra su yi harama daga sama sai su yi harama suna shiga cikin jirgin yana miƙewa sai su yi nafila suna wajensu suna zaune akan jirgi tunda ana nafila a cikin jirgi sai su nafila suna cikin jirgi suna zuwa daidai nan wajen suna zuwa daidai nan kada kuma su yi dogon karatu a kecere miƙati garin yin nafila yin musahabi su bar abin da yake shine abin yi din shine haramar na'am to a shahid sadar da wankan da yin harama din akwai wato sharadi ne to amma saboda ganin kada ya zamanto kan cewa akwai haraji ga bayin Allah a wannan fatuwa ta Imam Malik ta kawo tausi'a cewa idan dai ya zamanto kan cewa abin ya zamanto kusa ku da kusa ba mutun yayi wanka ya tayin wadansu abubuwan ba sannan yaje ihrami babu laifi kuma wannan yana daya daga cikin abin da ya nuna kan cewa Imam Malik dama kamar yadda yake mazhabar sa Imam Malik koyaushe mai dubi ne ya zuwa ga ma'ana ba kawai ya duba zahirin lafazi ba dan ya duba kan cewa me ma'anar wannan wanka da aka ce ai ma'anar wannan wanka saboda mutun zai yi tafiya mai tsawo kuma zai zo ya shiga cikin mutane saboda haka idan ya zamanto kan cewar bai tsabtace jikinsa ba warin jikinsa da rauɗa jikinsa za ta dame shi shi yasa ya zamanto mustahabbi kan yayi wannan wanka din to kaga yayin da mutun yayi wanka a cikin garin Madina yayi ta harkokinsa ya shiga kasuwa da sauransu sai daga baya ya zo yayin ihrami kaga wannan abin da ake nema na ka shiga cikin ihrami cikin tsabta da kyan jiki baka samu ba tunda ka zo ka da kai wankan ka je duka bata wankan naka da gumi da dauda والتجرد من المخيط sannan kuma mutun ya cire kayansa daga dukkan abin da yake dinkakke ne ya kewaye gaba dukkan wata tufa wadda take ta kewaye gaba mutun ya cire ta yayin da zai ihrami ma'ana kama kamar hula kaga ta kewaye kai kamar rawani kaga ya kewaye kai kamar riga kaga ta kewaye gabobin jiki kamar wando ya kewaye kafofi kamar kamfai pant bantai kaga shi ma ya kewaye jiki dole ya zamanto baka da wasu tufa wadda yake ta a cifar jiki wannan ga namiji kenan shine dalilin wannan shine annabi sallallahu hadisin zaid da muka ambata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi ya cire kayansa yayin da zai harama fi rida'in wa izar mutun ya zamanto cewa ya sanya rida shine wato mayafi wa izar da gauto farjalle abinda zai daure kaga ba a sifar hayar jiki yake ba zani ne ba dinka shi ba shi yasa yanzu da ka ce zaka da ka dauki futa an san futa ai ko irin zannan na ɗan Yemen wanda ake zirawa ciki zaka yin ihrami a cikin sa ba zaka iya ba dan an dinke shi ya kewaye gabar jiki dole sai dai wanda yake ba kewayewa ba sai dai ka dauro shi kewaye in ka dauro shi din ba kuma yanda za a dinke shi ya zamanto tabbatacce a haka ba belt babu komai malamai sun yi bayanin kan cewa belt babu komai kamar yadda aka rawaito daga fatoyin tabi'ai kan cewa mutum a abinda ya daure domin ya sanya guzurinsa a ciki ko dan ya rike ihraminsa babu komai tunda ai kaga belt din ba tufa bane mai rike tufa ne wa izar da kuma wato mayafi wana alain da takalma fadi takalma waɗanda suke fadi ma'ana ba huffi ba ba takalmi sauciki ba shine anna'al na'al kamar sandal kenan ma'ana wanda ya zamanto kan cewa yake bayyana dunduniya yake bayyana dunduniya dunduniya take a bayyane domin wannan bisa hadisin wannan kamar yanda ya zo ne a hadisin ibnu umar an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ma yalbisul muhrim me wanda zai ihrami wani irin tufa zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yalbisul qamis wala sarawil wala albaranis ولا الخفين إلا رجل لم يجد الخفين فليلبس إلا رجل لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين يجي ميين إهرامي بزي سنيا ليغابا بزي سنيا دوغون وندوبا بزي سنيا هولامي وقوقوابا ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ko ba zai sanya tufa da alwar da aka tura shi da wato furan waras ba shine jaji din nan wala zafaran da furan zafaran yalo din nan saffron kuma wanda yake yana da kanshi wala yalbisul khuffain ko ba zai sanya khuffi ba shine takalmi sauciki illa rajulan lam yajid an'alain sai dai mutumin da yake bai samu wato fadi ba ko sandal ba to ya sanya khuffaini wal yaqta'huma asfala min al-ka'bayn, ya yanke su kasan ka'bayn din. Shi ma wannan haka yazo a hadisin Ibn Umar, amma a hadisin Abdullah dan Abbas a Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hudu bassa ya ce wanda yake bai samu al-izar ba ya sanya sarawil, ya sanya wando, wanda bai samu khuffai, wanda bai samu na'alain ba, wanda bai samu fada ba ya sanya khuffai, bai ce ya yanke ba. Saboda haka suka ce idan mutum ba shi da shi zai iya sanya khuffin ba tare da ya yanke shi ba. Kuma suka ce ai dama yanzu mutum ka ce zaka yanke shi ka bata dukiyarka lokaci yayi. To bari mu kara, wa salatu rak'atayn min ghairi al-fariida, da sallar raka'a biyu ba ta farilla ba, ita ma wannan sunna ce. Me yasa aka ce sunna ce? Saboda hadisin Abdullahi dan Abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahalla ba'da as-sala, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi harama bayan sallah. Kage yayi sallah sannan yayi harama. To amma wannan malamai sun yi sabani, suka ce wannan ya nuna cewa kenan akwai sunna ta ihrami. Wadansu suka ce eh akwai sunna ta ihrami, ma'ana idan mutum bai ya samu yayi sallar yayi ihrami bayan sallar farilla, to fa biha wa ni'mat, domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ihrami bayan sallar farilla ne. In ko bai samu yayi ihrami bayan sallar farilla ba, to yayi raka'a biyu, domin idan a lokacin ana yin nafila, kamar yadda Malik ya ce in a lokacin ana yin nafila ne. Saboda wannan kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi harama bayan sallah, saboda haka sai aka ce idan ba lokacin sallar farilla bane amma lokacin nafila ne, to kai nafila domin kai ihrami, dan kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yin ihrami bayan sallah. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a babu wata sallah da ake yi domin ihrami, in dai bayan sallar farilla ne kai, in ko ba bayan sallar farilla bane, idan kayi niyyar yin wannan sallah ne a matsayin sallar walha, to kai ta sallar walha ce. In kuma kayi ta ne a matsayin sunnar yin alwala, kayi alwala sannan kai sallah raka'a biyu ta sunnar alwala, to sai kai ihrami bayan wannan. Amma babu wata sallah da ake ta musamman din ihrami. Wannan shine mazhabar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Was sahih, tunda an tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ihramin sa da yayi bayan sallah ne, idan lokacin ana yin nafila kamar yadda Malik yace yi, yace idan bayan sallar in ka samu kai kokari ya zamanto bayan sallar farilla zaka yi harama, kai kokari ta zamanto ka zamanto bayan sallar farilla kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Bayan sallar farilla yayi ihrami, bayan sallar asuba yayi ihrami, ko bayan sallah har yanzu abinda ban yi ta hakiki ba kenan, na dan yi wahami akan wannan, ban tabba abinda ban yi ta hakiki ba kenan akan riwayar Jabir, kamar zahirin riwayar Jabir sallar la'asar ce, ma zahirin riwayar Abdullah ibn Umar sallar asuba ce. So abinda in Allah ya yarda rashin mai zuwa zan yi ta hakikin wace sallah ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ihrami a bayan ta, amma dai sallar farilla ce kuma kasaru ne, dan da yazo dhul-hulayfa kasaru yake. Saboda haka mutum ya kokarin yayi sallar farilla yayin da zai ihrami, idan baya riga yayi sallar farilla to ya kokari yayi sallar nafila, musamman in lokacin ana yin nafila, mutum yayi sallar nafila zai iya yin nafila a matsayin tahiyatul masjid, cewa ya shiga cikin masallaci din yayi tahiyatul masjid sannan yayi ihrami bayan wannan tahiyatul masjid. Kaga ya hada dukkan kaulayin din, da kaulin Malik da kaulin su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. To za mu tashi wa talbiya insha Allah, wanda yake ɗaya daga cikin sunnonin ihrami ne yin talbiya. Saboda haka yanzu mun ga sunnoni guda hudu, al-ghusl wanka, da kuma tajarrudu min al-makhid, da kuma salatul raka'atayn, sannan ta hudu at-talbiya. Na'am, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. A kira sallah sannan sai mu amsa tambayoyi insha Allah. Wa sahbihi wa man wala. Kafin mu amsa tambayoyi, akwai sanarwa tsayin aikin hajjin mutumin da yayi zaman shahada a Saudiya, wato zama bayan visa ta kare har kuma yayi aikin hajji. To yayi aikin hajji, aikin hajjin sa yayi, yayin da ya zauna a can ya dauki hukunci, ya in a Makka yake sai ya ihrami daga Makka, in kuma ya zauna a Jidda ne, to yayin da zai yi da zai tafi aikin hajji din daga Jidda zai ihrami. Amma yawanci da yake masu zaman shahada din ba su da damar shiga Makka lokacin aikin hajji, yawanci yanda suke yi ba sa shiga hajji da ihrami sai sun je Makka sannan su dauki ihrami sun ketare miqatin su wanda ya ketare miqati kuwa ya bar wajibi wanda ya bar wajibi yana da yanka da zai sai saboda haka zasu yanka bayan zasu yanka akan barin wannan wajibi da suka yi in ba su da ikon yanka kuma sai su yi azumi 10 azumi 3 lokacin aikin hajji 7 in sun koma gida abin da ya kamata su yi idan ma ba suna jin tsoron in sun sanya ihrami ba za a bar su shiga Makka ba daga Jidda din sai su yi harama su yi labbaik Allahumma labbaik a cikin kayayyakin su na gida ba su sanya ihrami ba sun bar sunaye da ihrami kuma sun aikata mahduratul ihram wanda aikata mahduratul ihram ko fidiya zai in suka zo Makka su cire kayan su sanya ihramin su su yi tawafi da sauran su to amma saboda wannan sanya tufafi da suke a cikin halin ihrami saboda ka fidiya ta hau kansu me yace fidiyar shine suna da an ba su zabi ko su yanka akuya ko su yi azumi 3 ko su ce da miskinai 6 ko wanne suka yi daddaye ne fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk idan an dauki miqati daga Jidda airport to me za a yi domin yin gyara daga sabawar miqatin ko da mutun ya dawo garinsa eh abinda za a yi shine ai wato ai hadiya mutun ya dawo garinsa zaka iya turawa da kudi a je a yanka ai hadiyar kuma hadiyar dole a can ne ba anan zaka yanka ragon ba dole sai a Makka hadiyan balighal ka'aba haka Allah ya ce hadiyan balighal ka'aba hadiya mai isa dakin Allah sai a can sai ka tura dan shahada ɗan uwanka da suke can sai ka wakilta su sai su yi maka sai su yi maka ka aika musu da kudin yin hadaya riyal 300 400 ko 500 yanda ya kama dai a lokacin in go baka da iko to sai kai azumi 10 bayan tunda ka riga ka dawo ne kake so ka gyara to sai kai azumi 10 yanzu ba zancen kai 3 a can 7 a nan sai kai 10 ga baki daya a nan in baka da ikon hadaya kenan amma ka san shi azumin fa sai baka da iko baka ji ba baka da samu fa man lam yajid wanda bai samu ba shin ya halatta yin aikin hajji da kudin ruwa ko rubar kudin fixed deposit account bai halatta ba amma ba wai yana nufin aikin hajjin bai yi ba in mutum ya aikin hajjin hajji yayi in ma na farilla ne ya soke farilla amma kuma a abin nan ladan a babu lada saboda Allah madaukakin sarki ba zai karba ba amma kuma ya soke farali ba za a neme shi da ya sake farali ba kuma ga laifin da yayi na cin kudin ruwa din da yayi wannan bayan addu'a Allah ya kara ma lafiya da takwa da fadakarwar da na'am kuma Allah ya kawo mana dawamamman zaman lafiya amin menene babban bambanci tsakanin hadisi da wahayi hadisi da wahayi da kuma hadisi wahayi bambanci tsakanin hadisi da wahayi haka ne tambayar bambanci tsakanin hadisi da wahayi hadisi dai shine abinda aka dangana daga annabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam na magana na bayanin sa ko kuma aikin sa ko abinda aka yi a gaban sa yayi ikrar ya tabbatar da shi ko kuma abinda aka bayyana sifar annabi sallallahu alaihi wasallam ta halitta ko sifar halinsa wannan shine ake cewa hadisi shi ko wahayi shine duk abinda Allah madaukakin sarki yayi wahayinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ya hada alqur'ani da wanda yake shine wahayin da ake tilawarsa kuma ya hada hatta hadisai kuma hadisai ma wahayi ne don wani wahayin yana zuwa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ne a matsayin hadisi ya jira wahayi ya zo masa sannan sai ya bayanin sa saboda haka wahayi in wannan shine ma'anar tambayar ina fata na amsa maka insha Allah alaikum salam sun dauki ihramin su tun daga gida sun yi wanka ka san dole mu rinka bambancewa sanya tufar ba shine ihrami daukan ihrami ba yawa to wankan idan mutum yayi wanka ya jinkirta daukan niyya to yayin da yazo zai yi niyyar gaskiya kamata ya saki sabuntawa kamar yadda Malik ya ce to yanda Imam Malik ya ce rahmatullahi alaihi eh komai zai ci gaba da yi kamar mutum da baya cikin harkar ibadar aikin hajji ne zai sanya duk tufar da yake so ya shafa turaren da yake so ya zai iya saduwa da iyalinsa ba abinda ba zai yi ba da aka haramta masa da yake cikin ihrami a da Allah ku tuna mu mako mai zuwa idan mun zo daga cikin sunnonin ihrami akwai wanda malam bai ambata ba a bisa abin da yake a masabar Malik kada na manta ban ambata shi ba sati mai zuwa insha Allah guda hudu ya ambata akwai na biyar wanda yake baya cikin masabar Malik amma kuma ya tabbata a cikin sunna insha Allah za mu ambata in mun zo sati mai zuwa sai a daga cikin gidansa zai yi ba daga harami ba duk da yake an ruwaito cewa an ruwaito daga magabata akwai wanda yake in suka ranar da za su fita aikin hajji sai sun zo harami daga nan suke yin harama amma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka suka yi ba daga masaukin su da yake al-abta daga nan suka yi so da haka wanda yake zauna a makama daga gidansa zai yi ihrami alaikum assalam mutum ya yi ne hufi a cile da sa sandal ba zai sanya sai wanda bai samu sandal din bane zai sanya hufi a wannan ba laruwa yo ai shi kansa baka ganin yadda shigar take ai wato kulura ita ibada kowace ibada akwai wahalarta da gurgurdan wannan wahalar dole sai ka dandana ta idan ya wuce wannan wahalar ne to shine ake kawo sauki ake cewa al-mashaqqa tajlibu at-taysir yanzu tashi da asbaba akwai wahala ba yanzu sai mutun ya ce to gaskiya tashi da asbaba din nan da wahala saboda haka sai a ce to ai ba komai in rana ta fito karin ga sallah a zo wake maka mutun ce yana son saukin wannan wahalar kaga ba zai yi ba ko saboda wannan wahalar naka tashi da asuba din nan ita ake nema a cikin ibada to haka dalika wannan wahalar na a ce baka sanya huffin baka sanya fadi ita ake nema a cikin ibada idan ka nemi kuma ya zama tokan cewa ka watsar da ita saboda haka asalin ibada wahalar dake cikin ibadar ka watsar da ita kenan amma in ta fice wa in ta fice wannan wahalar da ibada ta kusa to shine sai a kawo sauki kamar alal misali idan ya zama tokan cewar a fita sallar asuba zai kai ya zuwa ga asubar da ranka saboda ana kashe-kashe a gari babu zaman lafiya kaga ba za ka fito ba sai ka zauna kai a gida saboda wannan wahalar ka fito din ka zo masallaci ta ketare tunda za ka sanya haranka cikin garare saboda haka mai idaran wahalar ta karu to sai sauki ya zo na shari'a wannan ka'ida ce muhimmiya da malamai suka yi bayani a kanta kuma fahimtar ta yana da muhimmanci sau da yawa nakan bayyana irin wa'annan qawa'id din saboda wani lokaci kai kanka in aka yi maka fatwa zaka iya fahimtar cewa shin wannan fatwa tana da dalili ko ba ta da dalili domin idan ka gane qawa'id na shari'a na'am na'am Asad mutum ne yana cikin jirgi da kayan gida sai aka sanar cewa an zo miƙati sai ya ɗauki niyya a ayi da kayan gidansa wannan niyyar tayi niyyar ka tayi kuma ya fi maka sauki bisa a ce baka yi niyyar ba domin in baka yi niyyar ba ka ƙetare miƙati ka bar wajibi amma wannan ka kayi niyyar da kayanka kana sauka sai ka je ka cire kayanka ka sai ihrami ka ɗaura sai ka yi fidiya saboda wannan sanya kayan da kai a cikin niyya kayi mahdhuratul ihram ka sanya kaya a lokacin da ba a ce ka sanya kaya ba saboda haka sai ka yi fidiya ka ciyar da miskinai ka je ka sai kazar albek din nan ka raba wa mutane shida in tai baka tsada kuma ka sai shinkafa kaza guda abin nan guda shida sai ka raba wa mutane kaga yafi sauki a ce sai ka yi yanka ko kuma ka ci da miske ko kuma in ka dawo gida ka yi azumi uku ko a can din ka yi azumi uku na'am wannan hadisin ya nuna na farko dai albarkar wannan wadi shi yasa Abdullahi dan Umar koda ya dawo daga Makka kafin ya shiga Madina sai ya biyo ta Dhul-Hulaifa ya yi sallah saboda wannan hadisi shi da ya ruwaito wannan wani ya nuna albarkar wannan wadin da kuma kan cewa wuri ne da ake so a yi sallah kuma ya nuna kan cewar yayin da za a yi ihrami a yi sallah tunda ya ce wa salli fi hadha alwadi almubarak wa qul hajjatan fi umra kaga aka ce ya fadi yayi harama da haji da umra saboda hadisin ya nuna yin sallah muhimmancin yin sallah yayin da za a yi ihrami haka dalika hadisin ya nuna kan cewar a cikin ayyukan haji wanda ya falala shine qiran dan shi aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda ka ya karfafa maganar Malik kenan ya karfafa wanda suke cewa ana yin nafila bayan aiki domin ayi ihrami wannan hadisin hujja ne akan wannan duk da yake waɗansu malamai sun ce babu hujja a cikin wannan hadisi kuma sun yi taujihin wannan amma shi amma zahirin wannan hadisin yana karfafa wannan ra'ayin da wanda yake akan sa Imam Malik ya tafi akai cewa yayin da mutum zai harama yayi sallar nafila idan bai yi sallar farilla ba kwanakin mina babu fidya dan mutum ya ji ciwo jini ya fita daga jikinsa babu fidya eh kaho ne ba a yi yayin da mutum yake cikin ihrami kaho ne ba a yi shi ma ala khilaf na'am alhaji gani jidda miƙaci ce wala wannan ya danganta idan mutum ya gamsu da fatawarsu shikenan jidda ba miƙaci ba ce jidda miƙaci ce a wajensa amma idan mutum bai gamsu ba ya ji bayani cewa jidda ba miƙaci ba ce to ya tafi akan wannan ni ka gani a wannan akan haka nake ni har yanzu ban gamsu da wannan fatawar ba da suke yi kuma ai ba su kadai bane ba ma akwai malamai da ko kwanan nan akwai wani babban malami yanzu a Mauritania Sheikh Muhammad bin Hassan Dadao yayi wannan fatawar cewa jidda miƙaci ce amma ban gamsu ba saboda haka idan mutum ya gamsu da abin da suka faɗa to shikenan sai bi su amma kada ku gamsu nasihata kada ku gamsu da wannan magana kada ku gamsu da wannan magana saboda ba ta da hujja ba ta da hujja abin da suke dogaro a kai shine cewa wai a sauƙaƙa ma mutane kuma kamar yadda muka sani kowace ibada akwai wahalarta idan zaka sauƙaƙe wahalar ibada to wannan ba a sauƙaƙe wahalar da take cikin ibada ana yin ta domin a samu ladan ibada amma in ta ketare wahalar da ke cikin ibada to shi ake kawo sauki wannan kuma ta ketare ba kuma abinda za ku lura duk kasashen duniya ba su da wannan mushkilar sai mu mutanen Najeriya domin me domin mu ne muke cewa sai mun je jidda zamu yi ihrami amma kasashen duniya da yawa za ka ga daga kasar su suke ihrami za su ga jirgi in ana nuno su a airport din kasar su 'yan Turkiya 'yan Pakistan 'yan Misra haka za ka ga sun yi layi duk da fararen kaya suna shiga cikin jirgi yanzu ko mu anan ne da za a ga mutane duk suna shiga cikin jirgi da fararen kaya ai shi kansa a arnan kasar nan za su san cewa addinin musulmi lallai akan wani addini suke mai ma'ana to amma ba ma yi kaga idan da a ce yanzu a ce an san cewa duk jirgin da zai tafi makka tun daga nan za a pilgrim board za su tsara kowa ya sanya ihrami daga airport kowa tun daga gida ko kuma daga anje camp a sanya ihrami ko daga gida mutum ya sanya ihrami ya sanya ihraminsa ya je ya bulayi ya shiga cikin jirgi a cikin jirgi ana cewa an zo miƙati yayi labbaika kaga shikenan duk an fita daga cikin wannan iskali ai to tambayar ga ita ta karshe na'am ai an yi taron bara an yi wannan taron an yi wannan taron a gaban sarkin musulmi kuma abinda aka fitar da shi shine wannan din abinda pilgrim board suke so aka ce jidda ba miƙati ba ce ai jidda miƙati ce kuma haka aka ce jidda miƙati ce haka za a tsaya amma ba taro ne na ilimi ba taro ne na conference.
Taro ne na conference.
Na'am.
To gaskiya ne akwai dama insha Allah akwai damar ayi din amma gaskiya zai wahala yanzu bayan wannan taron da aka yi din tunda din ba taro ne wanda yake gaskiya kamar yanda nace ba taro ne wanda yake na ilimi ba kamar yanda wannan taron da aka yi na Majma' al-Fiqh al-Islami to shikenan insha Allah Allah dama akwai abin nan da muke so mu fara yi anan al-furqan insha Allah an-nadwa al-fiqhiyya wato shine kamar wato fiqh assembly wanda yake za a zo a tara malamai a kaddamar da kasidu a fatoyi akan matsaloli waɗanda suke sababbi kamar irin abubuwa da ƴan uwan mu masu canji suke yi salo salo na abubuwan canji waɗanda suke ba a gina su akan shari'a ba bayan kuma akwai kaidodi na shari'a amma sababbin abubuwa ne yaya hukuncin shari'a yake akai insha Allah yana daga cikin abin da a wannan shekaran Allah ya da za a fara shi bi idnillah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.